إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi ma dukkanin ƴan uwa da suke tare da mu a daidai wannan lokacin ina musu gaisuwa ta musulunci kuma ina ma gaba ɗayan mu fatan alkhairi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna muna wannan ranar wadda take ita ce ranar da za a fara gudanar da shiri na tarbiyyar yara a musulunci wanda sabon shiri ne da wannan gidan rediyo ko kuma gidan talabishin na Sunna TV EKS ya dauki nauyinsa insha Allah shiri ne kuma wanda zai ci gaba da zai muku har sai illa masha Allah kuma taken shirin shine tarbiyyar yara a musulunci kasancewar tarbiyyar yara abu ne wanda yake matukar muhimmanci a addini a rayuwa gaba dayanta sai ya kasance kenan dole ne sai a kullun ana karantar da wannan me yake da suna wannan ilimin ko kuma wannan bayanin domin a kullun aihuwa ake idan kuma ana aihuwa a kullun kenan dole ne sai an samu tarbiyya ita kuma tarbiyya tana canzawa daga lokaci zuwa lokaci kamar yanda dabi'a ce ta musulunci gaba dayansa malamai suke cewa masu malaman usul ta tabaddalul ahkam bi tabaddulil zamani wal makan ma'ana hukumce-hukumce na addini suna canzawa ta canzawar zamani da yanayi amma sai dai sharadin wannan ka'idar shine zamani shi zai durƙusa ma addini ba dai addini ya durƙusa ma zamani ba kenan wannan sai muna mun da cewa tarbiyya abu ne wanda muke ne muke buƙatar a ce mun san sa a kowanne lokaci ƴan uwa masu girma tarbiyya tana ɗaya daga cikin haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya dora ma iyaye yazo kuma a hadisi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tu'addun al-amanata ila ahliha yawm al-qiyamah tabbas sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abotan su a ranar tashin al-qiyama Manzo Allah yake hatta yuqada lishati al-jalha min ash-shati al-qarna har sai ya kai ga an debo haƙi da yake tsakanin dabbobi misalin rago wanda yake baya da ƙaho da rago mai ƙaho ya tunne sa to a ranar tashi alkiyama sai an yi hukunci a tsakanin su idan ya kai ga sai an yi hukunci a tsakanin dabbobi to ka san da hukunci a tsakanin dan adam kenan mai babi aula shine wanda zai yi tsananta to yana ɗaya daga cikin haƙoƙin da za a mayarwa haƙoƙin da Allah zai tambaye mu akan su ranar tashi alkiyama shine haƙin ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya bamu yazo a hadisi wanda yake yana da hukuncin al-marfu fi hukm al-marfu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna liwaladika alayka haqqan danka yana da haƙi akan ka wannan hadisin yazo ne a bakin Salman al-Farisi tare da tabbatarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da ake cewa Abu Darda wanda yake mutum ne wanda ya shagalta da yawan ibada to sai ya kai shagaltarsa da yawan ibada ya kai ga har ya doke masa hankali da kula da iyalinsa to shine Salman al-Farisi yake masa hada yake cewa wa inna liwaladika alayka haqqan bayan ya fada masa ramun gunnan yake cewa ƴaƴanka suna da haƙi akan ka bai kamata a ce ba ibada ta doke maka hankali akan ƴaƴan wa masu girma abin lura anan shine idan ya kasance wai an yi hada ga wanda ibada ta doke masa hankali daga kula da ƴaƴansa to ina ga wanda al'amari na duniya ya doke masa hankali da kula da iyalinsa wannan shi yana mana girman ashe haƙi na ni girman ashe haƙi na ƴaƴa wanda hatta ma addini bai kamata a ce ba ya doke maka hankali akan me akan kula da tarbiyyar ƴaƴanka domin shi ma wani bangare na ibada na addini a hadisai wanda suke masu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mun da cewa ƴaƴan mu amana ce kafin ma mu ji a hadisi a aya mai tsarki Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka yi imani kada ku yaudari Allah kada ku ha'inci Allah da manzo ku ha'inci amanar da Allah ya dora muku alhali ku sani me amanar sai ci walamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku san da cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku sharaftawa ce Allah ya ba ku su ne dan ya ga shin za ku kula da su ko ba za ku kula da su ba wannan ita ce ashe ƴaƴa amana ce akan mi akan wuyan iyaye a hadisi wanda yake shahararren hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah sa'ilun kull rajulin amma star'ahu ahfidha dhalika am dayya'a Allah madaukakin sarki zai tambayi kowanne mutum game da kiwon da ya basa ya kula da wannan kiwon ko kuma ya kankantar da wannan kiwon ma'ana bai kula da shi ba ma'ana ayyanka kiwo ne Allah madaukakin sarki ya baka Allah zai tambayi ka kula da kiwo ka kiwo ta su yanda ya dace ko kuma a'a ka kaskantar da su ka ci amanar da Allah madaukakin sarki ya dora maka hal yanzu a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kowanne da da za a aiwa ana aihuwar sa ne akan tafarki na addinin musulunci ma'ana duk dan da Allah ya baka Allah ya baka shi a hanya madaidaiciya to yanzu Allah ya sa shi a hannunka zai ga shin zaka kula da wannan hanyar ya ci gaba da wannan hanyar ta addini ko kuma a zaka kawar da shi daga wannan hanyar da Allah madaukakin sarki ya halicce sa akan ta ayyan mu amana ce Allah zai tambaye mu akan su a wani hadisi ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma nahala walidun waladahu khairan min adabin min husnil adabi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uba ba zai taba yi ma ɗansa wata kyauta ba da ta kai girma da ta kai tsara da ta hikiyawo kamar a ce ya ladabtar da shi ya tarbiyantar da shi tarbiya mai kyau ashe suna duk wani gata da zaka ma danka a nan duniya duk wani gata da zaka yi masa na kuɗi naka sai masa kayayyakin da yake zo naka sai masa motoci naka biya masa ekol ka biya masa makaranta tsadaddan makaranta ta boko ko abin da kamar haka wannan duka bai kai ga darajar ka tarbiyantar da shi ba wannan ita ce mafi girman kyauta da zaka yi masa a wannan hadisan duka suna nuna mana girman tarbiya da kuma nauyinta kasancewar ta amana ce da Allah zai tambaye mu a ranar tashin alkiyama hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da Allah madaukakin sarki zai dora masa wata amana thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa adkhalahu Allahu an-nar babu wani mutum da zai mutu ya kasance a ranar da ya mutu yana mai ha'intar amanar da Allah ya dora masa ta ƴaƴansa ko wanda yake shugabanci face dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna abin lura anan shine idan ya kasance zunubanka ba su kai ka a wuta ba to ka san da cewa rashin tarbiyar ƴaƴanka zai iya kai ka a wuta wal iyazu billah nawa ne daga cikin iyaye da za su zo ranar tashi alkiyama sun yi aikin kwarai amma sai dai kash sun muna ta tarbiyyar ƴaƴansu ƴaƴan nan su za su ya su kai su zuwa ina su kai su zuwa wuta dan menen saboda ba su sabke nauyin da Allah ya dora musu ba kina wannan shi na muna nauyin tarbiyya akan wuyoyin ƴaƴa akan wuyoyin iyaye kuma yana mun da cewa haƙi ne wanda yake mai girma shine mafi girma daga cikin haƙoƙin da ɗiyanmu suke biyan mu mu tarbiyantar da su rishin tarbiya shi ke jawo rishin hankali rishin kwanciyar hankali a cikin al'umma kamar yanda yake da suna wani ɗaya daga cikin masu hikima yake waƙi yake cewa idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi yake cewa idan ya kasance a cikin al'umma babu tarbiya babu ɗabi'u masu kyau yace to komai arzikin wannan garin to wannan garin zai kasance musu a cikin kunci ma'ana duk arzikin da suke da ba za su ji dadin cin sa ba domin yaran ba su da tarbiya kana da dukiya amma kana tsoron a zo a yanke ka a kwace dukiyar yar ka taho ta hankalinka bai kwanta ba dan kana tsoron wani ya danne ta kai kaza kana tsoron kaza dan me yasa dan saboda rashin tarbiya wannan shine kenan kene sunna muna ashe tarbiya muhimmancin ta yana daukaka bai ta'allaka da lahira kai ma'ana hatta a duniyar mu tarbiya tana da muhimmanci dalilin wannan yasa kenan wannan gidan talabijin mai albarka musamman a karkashin jagorancin shugaban malamai na kungiya ta kitabu sunna ala fahmi salafi salih suka dauki nauyin gudanar da wannan shirin na tarbiyya domin su ma su kawo gudunmuwar su a gyara al'amari na tarbiyyar ƴaƴan mu gaba daya domin mu gudu tare mu tsira tare. Kasancewar wannan tsarin ko kuma wannan shirin zai ci gaba ne kenan, muna buƙatar a ce a kowane lokaci mun dogara da wani abu wanda da shine muke karatun tarbiyyar, kada ya kasance muna yin abu ne a kara zube duk abin da yazo zamu ga kenan. Dalilin wannan zamu zabi ɗaya daga cikin littattafan tarbiyya wanda suke bayani akan tarbiyya ta musulunci ya zamanto muna shine madogara wanda zamu zan dogara da shi a duk karatun da muka zo na bayanin tarbiyya. Littattafan tarbiyya suna da yawa sosai, kasancewar yanzu ne farko shi yasa na su muhara da littafi wanda yake gashiri shine sai na zabi ɗaya daga cikin littafai da ake ce ma tarbiyatul auladi fi dawil kitabi was sunna. Wannan littafin da na zabe sa na nuna ma mai kira suna Sheikh Mahmud Adam hafizahullahu ta'ala, na nuna masa shi kuma ya ce littafi ne mai kyau, yana da kyau a ce an fara da shi, da haka da shi zamu fara in Allah ya so. Kenan duk masu sauraron mu wanda suke dalibai da ma wanda ba haka ba su yi kokari su lakanci wannan littafin su saye sa. Littafi ne wanda yake gajere baya da tsada, muka zo a sati mai zuwa zamu kawo shi mu nuna shi insha Allah. Kenan kowanne sai kokari sai wannan littafin ana samun shi a kasuwa, tarbiyatul auladi fi dawil kitabi was sunna shine sunan littafin. Wanda ya wallafa wannan littafin shine Abdussalam bin Abdullahi As-Sulaiman, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Saudiya, wanda yana ɗaya daga cikin hay'atu kibarul ulama da kuma lajnatul fatawa ad-da'ima, ma'ana kungiyoyi na malumai na ƙasar Saudiya wanda suke kula da ba da fatawowi. To yana ɗaya daga cikin malumai wannan, ma'ana manya-manyan malumai na Saudiya, kuma yana ɗaya daga cikin ɗaliban al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kenan shahararren malami ne sosai, kuma idan an ce malami ya shahara to tabbas ilimin da zai zubawa ba ɗaya bane da yake malami wanda yake a farko. Muna fatan Allah ya amfanar da mu abinda zamu karanta a cikin wannan littafin mai albarka. Kenan zamu faro daga bangon littafin har zuwa abinda ya shafi ƙarshen sa. Kenan duk wanda ya buɗe littafin zai ga an rubuta tarbiyatul auladi, ma'ana tarbiyyar yara fi dawil kitabi was sunna, a mahanga ko kuma a cikin haske Qur'ani da sunna, ma'ana tarbiyyar yara yanda Al-Qur'ani da sunna ya zo da shi, yanda Al-Qur'ani da sunna ya karantar da mu tarbiyyantar da yara. To shine abinda wannan littafin yake bayani. Kina wannan littafin tarbiyyar da zai muna bayani ita ce tarbiyya wadda Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karantar da mu, wanda su ne abinda manzon Allah ya yi mu dami, ya yi muna wasiyar mu rike su, mu yi koyi da su, mu yi koyi da su, yadda mu yi koyi da su, mu rike su riko na gamgam. Kinan wannan zai ƙara muna ƙwarin gwiwa na mu yi kokari mu saurari abinda wannan littafin mai albarka zai karantar da mu, domin abu ne wanda ya zo daga Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuka buɗa a ciki, malam ya fara da muqaddima wadda take ta ɗaya daga cikin manya-manyan malumai ne, Salih bin Fawzan Al-Fawzan, wanda yake shahararren malami shi ma a ƙasar Saudiya, wanda yana ɗaya daga cikin lattizai daga cikin malumai na duniya a wannan zamanin, kuma wanda suke faɗa aji a duniya ta ilimi. Idan malamin lokacin da ya wallafa wannan littafin shine sai ya gabatar da wannan littafin ga wannan malamin domin ya diba inda ke da kuskure, ya gyara masa, ya faɗi wani taushihatkin sa, ma'ana wasu abin da yake ganin ya kamata a ƙara ko a rage a ciki. Kina sai nuna wannan littafin ashe ba malami guda yayi sa ba, ya hoto ne daga malumai daban-daban, kuma daga cikin malaman ma wanda suke shahararru a fanni na ilimi, wanda daga dangansu suka kafe akan ilimi. Kinan malamin bayan ya karanta wannan littafin sai yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wahda, godiya ga Allah shi kadai, wassalatu wassalamu, sannan Allah ya yi aminci, ala nabiyyina Muhammadin, akan annabin Muhammad wa alihi wa sahbihi, da iyallansa da kuma sahabbansa. Wa ba'du, bayan haka, فقد اطلعت على مؤلف الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان اتي نادي با وانا للتافن دا الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان يولفا ناليك وانا للتافن وهو بعنوان كما عنوان وانا للتافن معنا سنة وانا للتافن تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة تربية يارا أكاركشن حسكي na al-Qur'ani da sunna yace fa wajadtuhu muallafan mufidan lokacin da karanta wannan littafin sai na same sa littafi ne mufidan ma'ana mai fa'idantarwa wa muhimman fi mawdu'ihi sannan kuma littafi ne muhimmi mai muhimmanci a mawdu'in sa idan kace a mawdu'in sa yana nufin ma'ana a mawdu'in tarbiyya yace faqad ajaba fihi wa afada yace hakika wannan malamin ya nuna kwarewa a cikin littafin kuma ya fa'idantar fa jazahullahu khairan yace dan haka Allah ya saka ma wannan malamin da ya wallafa wannan littafi alkhairi wa nafa'a bima kataba sannan ya amfanar da abin da ya rubuta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad Allah yayi salati da aminci akan annabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi da kuma akan iyalansa da sahabbansa yace katabahu salih bin fawzan al-fawzan sai mu zo kenan wannan mukaddima ce ta wannan babban malamin bayan ya dibi wannan littafin ya bi wannan littafin wanda kuma yabo daga mutane na musamman yana nuna ingancin abin da aka yaba sai mu zo ga mukaddima ta wanda ya wallafa wannan littafin idan aka ce mukaddima ana nufin shin hida malai ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah sira da aminci tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa ba'd bayan haka laqad an'ama Allahu ala ibadihi ni'aman azimatan Allah madaukakin sarki hakika yayi mabayunsa ni'imomi masu yawa masu girma wa min a'zami hadhihi ni'ami ni'matal waladi yana ɗaya daga cikin mafi girman waɗannan ni'imomin da Allah ya mabayu ni'ima ta ɗaya ni'matul walad salih ni'ima ta ɗa na gari kenan ba kowane irin ɗa ba sai ɗa na gari shine zamanto ni'ima a gare ka ɗa wanda yake mumuna shi kuma zai zamanto ni'matan alayka sai zamanto wa bala'i ko musiba a gare ka Allah ya kare mu yace fa huwa amalun salihun li waladihi yace domin shi ɗa na gari kaman aiki na gari ne gama ga iyayensa fi hayatihima a cikin rayuwarsu ta duniya wa ba'da mamatihima da kun bayan mutuwarsu yace kama akhbara bidhalika annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya bada labari min hadisi abi huraira a hadisin abu huraira yace idza mata ibnu adam idan dan adam ya rasu in qata'a amaluhu illa min salasin aikin sa yana katsewa aikin sa yana tsayawa aikin sa yana yankewa sai dai abubuwa guda uku su ne ba sa kaciya suna ci gaba da zuwa ladadakin suna ci gaba da zuwa wa zakara minha sai manzon Allah ya ambaci daga cikin wannan abun guda uku aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda yake yi masa addu'a kenan sai manzon Allah ya kayyada dan da da na gari kenan wannan shine gurin kowanne musulmi Allah ya bashi da na gari ta wace hanya ake samun da na gari ana samun sani ta hanyar tarbiyya ta musulunci yace walizalika kana ihtimamul anbiya'i was salihin yace dalilin wannan ne yasa damuwar mafi yawan annabawa da mutanen kirki bizurriyati kabiran ya kasance damuwa ce mai girma ba sai kasance mafi yawan ko kuma annabawa da mutanen kirki sun kasance suna damuwa da zurriya damuwa mai girma suna kula da zurriya kula mai girma yace lima ya tarattabu alaihim min alkhair alazim dan saboda abun da ke ga zurriya abun da ke ga yaya na alkhairi mai girma wannan shine kenan yace waqad a'mala hadha al'amr kathirun min an-nas yace sai dai kash da yawa daga cikin mutane sun me yake da suna ma'ana ba sa kula da wannan al'amarin ma'ana ba sa kula da al'amari na tarbiyya da yawa daga cikin mutane sun yi kunnan uwar shaggu ba sa kula da al'amari na tarbiyya yace wa khassatan fi hadha az-zaman yace musamman a wannan zamanin ma'a kasratil malhiyat tare da yawan abubuwan dauke hankali shine al-malhiyat wash-shawaghil da shagulgulla wal-fitan da kuma fitinoni. Kasancewar wannan zamanin abubuwan dauke hankali da fitinoni da shagulgulla sun yi yawa, to wannan shine ya dace a ce ya kasance lokacin da muka yi kula da tarbiyar ƴaƴanmu yayin da sauran lokuta. Domin a can da ba a san tele ba, a can da ba a san salula ba, ba a san waya ba, a can da ba a san ordinator ba, da abubuwa masu yawa internet a can da ba a san su ba. Kenan sai kasance fitina a wancan lokacin ta yi karanci. To yanzu tunda wannan sun zo, kenan fitinar ta yawaita. Kenan ya kamata a ce kula da tarbiyyarmu ya karu dan saboda karuwar fitina da ta yi yawa. Malai yace wajahil al-kathira minhum al-hadi an-nabawi al-mu'ayyan ko kuma al-ma'in al-mu'in fi tarbiyyati al-awlad. Ji da yawa daga cikin mutane sun jahilci koyarwar annabi wadda take taimakawa a wajen tarbiyyar ƴaƴa. Ba su sanya annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya karantar a yi tarbiyyantar da ƴaƴa. Yace wa huwa min ahammi al-umuri al-hali, kuma wannan yana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin al'amurra allati yajibu ala al-muslimi al-inayati biha, wanda yake dole wajibi akan musulmi ya kula da shi, wattiba'iha da kuma bin sa, ma'ana bin wannan koyarwar da manzon Allah yayi, lima fiha min fi'l al-asbab, dan saboda abun da ke a cikin wannan koyarwar da manzon Allah yayi ta aikata al-asbab, ma'ana abubuwa sabubba allati arshada ilayha annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya nuna fi tarbiyatil auladi dangane da tarbiyyan ƴaƴa. Ma'ana idan muka lura a wannan wuraren malam ya zamo da cewa yara ni'ima ce, ƴaƴa ni'ima ce. Bayan ya zano wannan shine cewa ba kowanne yaro yake zaman towa ni'ima ba, sai wanne? Shi wanda yake yaro nagari. Wanne ne yake zaman towa yaro nagari? Shine yaron da aka tarbiyantar akan tarbiyya ta musulunci, akan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai nuna cewa wannan zamani zamani ne da fitinoni suka yi yawa, da haka ya kamata a ce mun kula da tarbiyyar ƴaƴanmu a cikin wannan zamani. Kuma ta wace hanya? Hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Yace wa hada al-kutayb as-saghir, yace wannan dan karamin littafin, jama'atu fihi ma tayassara li min al-kitab wa sunnah, na tattara a cikin sa abunda ya sawwaka a gare ni na al-qur'ani da sunnah, fi tarbiyati al-auladi game da tarbiyyan yara, la'allahu yakunu ma'inan, yace maiwa ya kasance abun taimako, wa murshidan lil walidaini, sannan kuma mai shiryar da iyaye, mai nuna ma iyaye, fi tarbiyati auladihim game da tarbiyyar ƴaƴansu, ma'ana wanda littafi, ina fatan littafi ya zamanto wanda zai taimaka ma iyaye, ya zamanto hitila wanda za su zan haskawa wajen tarbiyantar da ƴaƴansu. Karshe ce as'alullah, ina roƙon Allah an yaj'alahu, ya sanya wannan littafin khalisan li wajhihil karim, an yi sa ne dan neman fuskar Allah mai karamci ko neman yardar Allah mai karamci. Kama la ansa an ashkura shaykhana, ki kamar yanda ba zan manta ba da in gode ma malaminmu Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, shine Sheikh Salih bin Fawzan, ala taqdimihi li hadha al-kitab, dan saboda gabatarwar da yayi ma wannan littafin. Yace as'alullah, ina roƙon Allah an yaj'ala dhalika fi mizan hasanati, ya sanya wannan a ƙarƙashin ko kuma a cikin mizanin ladarsa, wa yubarik lahu fi waqtihi wa ilmi, kuma ya sanya ma lokacinsa da ilimin sa albarka. Wannan a takaice shine shahida da wannan malamin yayi. A kace sai ce Abdussalam bin Abdullahi As-Sulaiman shine wanda ya rubuta wannan muqaddimar. A takaice in uwa wannan shahida ce, wadda ita shahida a kodo shi tana nuna hikima ko kuma makusudi ko dalilin da yasa mutun yayi kaza ko mutun yayi rubuta littafi kaza. To kenan sai muna shi ga manufar sa ta rubuta wannan littafi. Muna fatan Allah ya saka wa wannan malamin da alkhairi, domin wannan littafi ne takaitacce amma kuma amfanin sa mai yawa sosai. Idan muka shiga a cikin littafin ku da kanku za ku gaskata wannan magana da na faɗa muku. Kenan ba tare da bata lokaci ba za mu shiga a cikin gundarin littafin. anan malam ya fara da fadin cewa al auladu ni'matun min Allah wa hibatun minhu, su ƴaƴa ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki sannan wata kyauta ce daga gare sa, ma'ana ƴaƴa ni'ima ce Allah yake ma bayo, kyauta ce yake yi musu. Idan baka san me ake ce ma kyauta ba, sai ce al hibatu hiya al atiyatu bighairi iwadin, yace abinda ake ce ma kyauta, abinda ake ce ma al hiba shine kyauta ba tare da biya ba, ma'ana kai ma mutum wata kyauta ba tare da ya maka wani amfani ba tare da ya biya ka ba, banza banza ka ba mutum, shine ma'anan alhiba kinan. Su ƴaƴa wata kyauta ce banza banza da Allah yake ba mu ba tare da mun yi masa komai ba. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yake cewa lillahi mulku samawati wal ard, na Allah ne mulkin sammai da ƙasa. Wannan sai tabbatar mun da tauhidi, da tauhidi na me yake da suna rububiyya. Allah shine mai mulkin sammai da ƙasa, yakhluqu ma yasha, yana halitta abin da yake so, duk abin da yake a ban duniya Allah shine ya halice sa, kuma yake halitta sa yanda yake so. Yace yahabu liman yasha'u inasan, yana kyauta ga wanda ya so ta ƴaƴa mata, wa yahabu liman yasha'u dhukur, kuma yana kyauta ga wanda ya so ga ƴaƴa maza. Kun ga anan sai Allah yace liman yasha'u, bai ce ga wanda ya mishi wani abu ba. Zaka gani mutumin banza yana da diya, mutumin kirki yana da diya, dan saboda dama Allah bai ce ba sai ka mishi kaza ne ji baka diya, ba dawa ne yake. Kenan shine ma'anan yana ba wanda ya so diya mata, wa yahabu liman yasha'u dhukur, yana ba wanda ya so kuma diya maza. Wannan sai nuna mana nau'i biyu na kyauta ta Allah madaukakin sarki game da abin da ya shafi ƴaƴa. Wani Allah zai ba sa mi mata zalla, wani kuma Allah zai ba sa mi zai ba sa maza zalla, shine abin da wannan aya take nufi. To sai Allah ya faɗi nau'i na uku, sai yake cewa aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, ko kuma ya cakuɗa musu maza da mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, sai ya sanya wanda ya so bakarare, shine aqima ma'ana bakarare, wanda baya aihuwa. Innahu alimun qadir, lallai shi Allah masani ne mai kaddarawa ne, ya san dan me yasa ya ba wannan maza zalla, ya san dan me yasa ya ba wannan mata zalla, ya san dan me yasa ya ba wannan maza da mata, ya san dan me yasa ya sanya wannan ya zamanto bakarare baya aihuwa. Wannan fadin Allah madaukakin sarki alimun qadir abu ne mai matukar kalimomi ne guda biyu wanda suke da zurfi sosai, wanda duk mai hankalin ya tsaya tunanin sa zai gane da cewa ashe duk abinda Allah yayi ya san dan me yasa yayi sa. Idan kuma ka san da cewa duk abinda Allah yayi da hikima yake yin sa, kenan dan Allah bai yi ka mai aihuwa ba, ba za ka damu ba, saboda ka san Allah ya san da shine menene, shine alkhairi a gare ka. Wannan shine kenan ɗan uwa, a takaice wannan ayar me take nuna muna? Aihuwa wata ni'ima ce, wata kyauta ce da Allah yake ba wanda ya so ba tare da ya masa wani abu ba, kuma kyautar yana kasata zuwa hudu dangane da abin da ya shafi aihuwa. Akwai wanda Allah zai bashi ƴaƴa mata zalla, da su Allah ya fara aran, wanda Allah zai bashi ƴaƴa maza zalla, da wanda Allah zai cakuɗa masa maza da mata, da wanda kuma Allah zai yasa bakarare. Kenan mutane sun kasu kaso hudu game da mi, game da abin da ya shafi haihuwa da rishinta. Qala ibn Atiyya fi tafsirihi, al-imam ibn Atiyya ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa a cikin tafsirin sa al-Muharrar al-Wajiz, sunan littafin sa ne, yace bada subhanahu bi dhikri al-inath, Allah ya fara ambato mata a cikin wannan ayar ne tashrifan lahum, dan saboda girmama su, liyahtamma bi sawnihim, liyahtamma bi sawnihinna wal ihsani ilayhinna, dan saboda akula da ba su kariya da kuma kyautata musu. Kina Allah ya fara zanu mata a cikin wannan ayar dan saboda ya nuna girmama wasu, ya nuna cewa abubuwa ne masu tsada a wajen Allah madaukakin sarki, kuma yayi wannan ne dan me, dan saboda ya nuna ma cewa al'umma idan Allah ya ba ku mata to ku kula da su, ku kyautata musu. Wa yaqulu Wathila bin al-Ashqa, ai daga cikin malumai da ake cewa Wathila, ko kuma ina tsammani daga cikin sahabbai ne ko tabi'ai da ake cewa Wathila bin al-Ashqa radiyallahu anhu, yake cewa inna min yumnil mar'ati, yana ɗaya daga cikin albarkar mace tabkiriha bil unsa, ta fara aihuwar mace qabla zakari, kamin ta aihi namiji. Lianna Allah bada'a bil inathi, domin Allah madaukakin sarki ya fara da mata. Ana ganewa da kyau. Yace yana daga cikin albarkar mace lokacin da ta zo aihuwa, ta fara aihuwar mace. Yace wannan yana nuna Allah yana nuna wannan matar tana da albarka, kamin ta fara aihuwar namiji. Yace domin Allah madaukakin sarki da yazo bangaren aihuwa, wai fara zanuwa, ya fara zanu mace dan ya nuna ita ce babbar kyauta. Sai ya fassara wannan, sai ya ce wa min yumnil mar'ati, abinda yake nufi da wa min yumnil mar'ati ay min barakatiha, ay yana daga cikin albarkar mace, wa alamati sa'adatiha, da kuma alama ta rabonta, ta rabautar ta fi duniyaha, a duniya ta qabla al-akhirah, kamin lahira. Ma'ana wannan malami yake cewa ashe yana daga cikin abin da yake nuna wannan matar ta albarkatu, tana da rabo a duniya, aihuwarta ta farko ta fara aihuwar ɗa mace. Idan muka lura maganar wannan malamin, tabbas abin lura ce kuma tana tasiri sosai. Domin idan muka lura mafi yawanci, idan Allah ya ba mace ya ta farko ta zamanto mace ce, aihuwa ta farko ta zamanto mace ce, ya ta samu fa'idodi kamar haka. Na farko, za ta samu wanda za ta kama mata aiki, ma'ana za ta samu wanda za ta tarbiyyantar da sauran ɗiyan da za ta fara aihuwa. Domin in namiji ne, in ya tashi waje ne zai zama, tare da ubanshi ne zai tafiya ya barta ita kadai a cikin gida, misali. Amma idan ta samu mace za ta taimaka mata a wajen aikin ne, a wajen aikin gida, kenan duk yaran da za su zo daga baya akwai mai taimaka ma uwar wajen tarbiyyarsu, shine hikimar da yasa yace haka nan. Bayan wannan kuma, fi yawanci wanda Allah ya ba iya mata da wuri na horko-horko, zaka gani yahi saurin samun jikoki iya da wanda shi ɗiyansa na horko menene. Misali, akwai misalai masu yawa, zaka ga wannan matar da wannan tsara ne, wannan ɗiya maza ya ba Allah ya bata, wannan mata ya bata, sai kaga wannan tana da jikoki masu yawa, wannan kuma tana da jikoki ɗan kaɗan. Dan me yasa? Saboda wannan ɗiya mata ne, sauran aure suke yi, su kuma wannan maza ne, su sun jima ba su yi aure ba. Kinga wannan duk yana daga cikin mi? Yana daga cikin maikin suna, abin da yake nuna mana gaskiyar maganar wannan malamin. Ashe ƴaƴa mata abin nema ne? ƴaƴa mata ba abin kyama ba ne? Domin da abin kyama ne da Allah madaukakin sarki bai fara zano su ba, yace ni'ima ce ya ba mutum su. A hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin aihuwar ƴaƴa mata. Idan muka dauki misali na wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da Aisha, sai wata mata ta shigo tana bara, tana neman abin da za ta ce da iyalinta da diya guda biyu. Sai Aisha ta ce bata da komai, in ba da dabino guda uku ba, ta dauki wannan dabinon ta ba wannan matar. Wannan matar ta raba dabinon guda biyu, ta ba guda sauran da guda. Ta dauki da gudan za ta sawa baki, sai ta ga diyar guda tana zuro mata hannu, tana nuna kaman tana son dabinon. Sai ta fasa cin wannan dabinon, ta raba sa guda biyu, ta raba ma incin yaran, ita ta fasa ci ta zamana da yunwa. Aisha na faɗa wa manzon Allah da cewa abin ya birge ta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya wajabta mata shiga aljanna. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba sa diya mata guda uku zuwa biyu, fa ahsana tarbiyatahunna, ya kyautata tarbiyyarsu, ya aurar da su ba tare da ya tsangwame su ba, to Allah madaukakin sarki dalilin wannan kunna lahu fikakan minan nari, za su kasance masa entarwa daga wuta. Dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya sa su ina? Ya sa su a aljanna. Wannan sai nuna mana mi? Ashe samun ƴaƴa mata wasu daga ciki, ɗaya ne daga cikin ƙohohi na aljanna. Domin ƴan uwa ba mu san daga cikin ayyukan da muke ba wane ne zai samu aljanna. To ashe na ɗaya daga cikin ayyukan da za su iya jawo muna aljanna da samun alkhairi a lahira shine samun ƴaƴa mata. Kada ya zamanto muna kyamar ƴaƴa mata. Bil asafi shadid, zaka gani ko hatta a wannan zamanin da muke, akwai wanda suke kyamar aihuwar mata, akwai wani karin magana da suke yi idan aka ce me ta samu, yace antuma ba a hado ba, mace ta aihi mace. An gane da kyau ko? Kun ga me suke nihi? Ina suna ganin ba ai komai batun da dai mace ce ta ƙara aihuwa mace. Ina na ganin me aka ganin ba a samu ni amfani ba. Alhadi kun ga wannan shu'umi ne. Wannan kin kaddarar Allah ce. Kuma wannan yana daga cikin aiki na jahiliya. Jahilai su suka yi wannan. Suna turbuɗe ƴaƴansu wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Sun turbuɗe ƴaƴansu da ransu. Dan saboda mi suna ganin aihuwar ƴaƴa mata yana jawo mutun talauci da abin da ya kamata haka. Lokacin da musulunci ya zo sai ya tsananta, ya hana wannan, ya karrama ƴaƴa mata har ma ya fifita mi, ya fifita aihuwar ƴaƴa mata akan mi, akan aihuwar ƴaƴa maza. Allah ya ganar da mu kuma ya datar da mu. Malai ke cewa annasu arba'atu aqsamin, mutane kaso hudu ne. Ana mutane sun kaso hudu dangane da abin da ya shahi al'amari na aihuwa. Yace qala Ishaq bin Bishr rahimahullahu yake cewa nazalat hadhihi al-aya fil anbiya, yace wannan ayar da muka karanta ta can sama ta sabka ne akan annabawa. Thumma ammat, sannan sai ta game kowa da kowa. Dama asali ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yathbutu fi haqqil ummati taban illa bi dalil ikhtisas, dukkanin hukuncin da ya sabka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani manzo daga cikin manzanni to ya shahi hatta al'ummar sani. Idan ka lura ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi sai a ga wani hukunci, to annabin kawai ya shaha'a, ya shahi dukkanin al'ummar sa. To haka ita ma wannan ayar kun gani asali ga annabawa ta sabka, amma kuma ta shahi dukkanin wasu mutane, kamar yadda a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, Allah ya umurci mu'minai da dukkanin abin da ya umurci manzanni. Yace kenan wannan ayar asali ta sabka ne akan annabawa, ta yi bayanin kashe-kashen annabawa game da aihuwa, amma sai dai ta shahi gaba ɗayan al'umma ne, su ma haka suka kaso dangane da abin da shahi aihuwa. Yake cewa wahid na farko falutun abul banat, shi annabi Lut alaihi salam ma'aifin mata ne, lam yulad lahu zakaru, ba aihuwan masa namiji ba. Haka annabi Lut Allah ya yi sa mata kawai Allah ya basa. Kuma malumai suke cewa yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya ba annabi Lut mata zalla, dan saboda kada al'ummarsa su cutar da shi, domin annabi Lut Allah ya jarabce sa da al'umma wanda suke al'amari na liwadi. Kuma asalin wannan liwadi ya hito daga shaitan, shaitan ya koyar da su wannan, kamar yadda malaman tafsiri suke cewa shaitan ne ya zo a cikin siffa ta saurayi, ya isko su ɗan samari suna zamne, sai ya ce musu su zo su yi zina da shi. Ya zo musu a cikin siffa ta saurayi a cikin ado, suka ce, ya ce ma guda daga ciki ya zo ya yi liwaɗi da shi, ma'ana ya koya masa. Malamai suka ce shaidan bai ce ba ya yi da su, sai dai ya ce su yi da shi ne, don saboda in shi ya ce ya yi da su ba za su yarda ba, don saboda su san wannan ba. To amma sai ya koya musu aka yi, ya kwanta suka hau akan shi suka yi, da suka yi suka ji daɗin abun. To shikenan sai wannan matasan suka fara yi a tsakanin su, hatta abun ya yaɗu ya kasance al'ummar, abun da suke ma shine neman maza, kishiyar neman mata. Shine Allah ya cewa atatuna dhukurana min al'alamin, shukurasa wanda za ku saduwa da shi sai maza, ku bar abun da Allah ya halatta muku na mata. Ga a cikin wannan ya nuna mana tasirin abokai. Abokai ashe a cikin wannan ma za mu iya karantawa da cewa yana da kyau ashe mu lura da abokan ƴaƴanmu, ba kowanne kamata a ce mun bari yayi abota da danmu ba, ko kai kanka ma kada ka bari kowa yayi abota da kai. Domin aboki yana tasiri sosai akan abokinsa. Hausa ke cewa abokin barawo barawo ne, zama da madokin kanwa shi yake sanya farin kai. Laraba suke cewa as-sahib sahib, ma'ana aboki majanyi. Ma'ana dai a takaice a cikin wannan dan kisar ma za mu iya kenan karantuwa da cewa yana da kyau mu kula da abokan ƴaƴanmu. Kina haka suka yi suka koya ma shaidan, yayin ya koya ma wannan samarin liwadi, har sai da kai ga liwadi ya yadu a cikin al'ummar Annabi Lutu alaihi salam, ya kasance su maza kawai suke nema. To shine Allah madaukakin sarki da ya dan ya nuna mana ni'imar sa ta cewa komai yana yin sani a cikin hikima da ya tashi ba Annabi Lutu iya sai ya ba sa mata zalla, dan saboda al'ummar sa kenan ba ma za su nemi matan sa ba, dan saboda me yake da suna ba sa neman mata asali. Amma kun ga da Allah ya bashi iya maza, to da kun ga Allah zai da kun ga zai sharaftu. Tunda idan muka lura a cikin tarihin shi Annabi Lutu, kun ga duk baki in yayi baki sai wannan mutanen sun zo suna neman mai, suna neman ya bashi wannan, ya ba su wannan bakin su yi mai, su yi lalata da su, su yi liwadi da su. Kun gani wannan kinan yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Lutu mata zalla, bai bashi mata, bai bashi mi ba, bai bashi maza ba. Ashe duk lokacin da kake kukan Allah ya baka mata zalla, sai ka tuna da akwai Annabi wanda Allah ya yi son shi da kai, amma shi ma matan ya bashi zalla. Sai ya ce ithnain nabiyu wa ibrahimu alayhi salam, shi kuma Annabi Ibrahim aminci Allah ya tabbata akan sa, abul auladi, ma'aifin maza ne, lam yulad lahu unsa, ba a aihon masa mata ba. Kina Annabi Ibrahim shi maza zalla Allah ya bashi, bai samu mata ba a cikin zuriyarsa. Malumai kuma suka ce yana daga cikin hikimar da ta sa haka shine Annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya sanya shi abul anbiya, ma'aifin annabawa, kakan annabawa. To su kuma annabawa a cikin me Allah yake turo su? A cikin maza Allah yake turo su. To shi yasa sai Allah ya bashi maza zalla, wanda su ne za su kasancewa mi, za su kasancewa annabawa. Annabi Ishaq, Annabi mai kita suna Isma'il, kun ga dukkanin su annabawa ne, iya nawa iya na Annabi Ibrahim alayhi salam, daga gare su ne kuma sauran annabawa suka fito. To wannan shine hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Ibrahim maza zalla. Yace salasa na uku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wulida lahu sinfani, shi kuma Annabi Muhammad sai da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, an aihon masa nau'i biyu, mana shi kenan ya shiga a cikin nau'i na wanda Allah ya cakuɗa ma, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. A to kenan kun ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cakuɗa masa maza da kuma mi, maza da mata a cikin ƴaƴansa. To shi kuma malamai suka ce yana daga cikin hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya cakuɗa ma manzon Allah maza da mata shine kasancewar a lokacin Larabawa suna ɗaukar duk wanda baya aihuwar ɗiya maza a matsayin tsinanne, a matsayin wanda baya da daraja a wajen Allah madaukakin sarki. To shi yasa sai Allah madaukakin sarki da ya tashi ba manzon Allah sai ya bashi mata zalla ba, ya cakuɗa masa. Kun ba a bashi maza zalla ba don saboda a nuna mun da cewa ashe su ma ɗiya mata ni'ima ce. Kai ƙarawa da ƙarama, Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba manzon Allah ɗiya maza da mata, sai kasance matan su ne suke rayuwa har su girma su yi aure, su kuma mazan suna ƴan ƙanana suke rasuwa. Malamai suka ce na farko a cikin wannan akwai hikimomi kamar haka. Yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya bar ma manzon Allah ɗiya mata zalla, sauran mazan su kuma rasuwa suke yi, na farko don saboda a nuna muna ni'ima ce aihuwar mata, da ba ni'ima ba ce da Allah bai bar manzon Allah ɗiya mata ba, kenan kishiyar abinda me, abinda su a lokacin jahiliya suka ɗoka na mai aihuwar ɗiya mata kamar wanda baya da rabo ne, kamar wanda baya da sa'a ne, Allah baya son sa. Kenan shine hikima ta me, hikima ta farko don a goge musu da wannan tunani. To daga cikin abin da yasa kuma ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza suke rasuwa, malamai suke cewa daga ciki dan saboda Allah yayi alƙawarin bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi. To sai kasance da Allah ya bar manzon Allah ɗiyan sa maza a raye, to kenan dole da a cikin sai an samu me, sai an samu annabi. Ko da ba a samu annabi ba bayan rasuwarsa, kura tana iya tafiyo baya, ma'ana a samu su daga cikin musulmi wanda za su cewa ai ga dan annabi yayi gadan su, shi ma annabi ne kenan, har su kai su a matsayin annabta. Alhali kuma Allah madaukakin sarki ya ce shi annabi ne na ƙarshe wanda a ƙarshen sa babu wani. Shi yasa yana ɗaya daga cikin aqwalin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa law kana Ibrahim hayyan lakana nabiyyan rasula, yace da a ce annabi ibrahim da a ce ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine na karshen rasuwa wanda shine da wanda shi kadai ne hito ba ta hanyar khadija ba dan mariya alqibtiya yake cewa da a ce ibrahim yana yana raye to da shi ma ya kasance annabi manzo kenan hikimar sai ya sa Allah madaukakin sai doke rayuwar sa malamai suka ce ina daga cikin kuma hikimar da yasa Allah yake doke diya maza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah bai ba diya mata ba wanda Allah bai ba diya maza ba dan a miki suna ai mishi abin da ake ma tasliya ma'ana a rage mishi zahi baka diya mata ko to akwai wanda baka diya maza ko to akwai wanda yake ka alkhairi wajen Allah madaukakin sarki amma kuma bai bashi diya maza ba da suka rayu har suka girma diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kanana suke mi suke rasuwa kenan sai kasance kamar mi kamar kwantar da hankali ne a gare ka na kasancewar akwai wanda Allah yake son shi a kanka amma diyan shi ma diyan shi maza ba su rayu ba haka kuma wanda yake haduwa da ra'ayi da jarabtawa ta rasuwar diya domin rasuwar diya yana ɗaya daga cikin abin da yake musiba mai girma kuma abu mai tayar da hankali rasuwar yaro karami musamman in ya fara tashi ya kai shekara biyu hakan ga kana dan ganin shi yana maka kana mishi wasa akwai zahiri da suwar su sosai shine wani ɗaya daga cikin mawakan Larabawa da Allah madaukakin sarki ya sharafce sa da mutuwar dan sa yake cewa buka ukuma yashfi wa in kana la yashdi fajuda faqad awda nazirukuma indi bunayya alladhi ahdathu kafaya lis-sara fa ya izzata al-muhda wa ya khasrata al-muhdi ala qatala Allahu al-manaya wa ramyaha min al-qawmi hambati al-qulubi ala amadi wannan yana da diya guda ya muke suna guda uku ne mai shan nono jariri da kuma dan shekara biyu da kuma wanda ya wuce sa to sai Allah ya sharafce sa dan na tsakiyar sai ya rasu to shine lokacin da yaron ya rasu wai dai nuna mana zahirin rasuwar yaro sai yake kuka yana waki yana ce ma idanuwansa ku zubar da hawaye domin an doke makamancin ku a wajen su ma'ana yanda nake son idanuna to haka nake son wannan dannawa idan ku yi kuka domin an doke dan uwanku da karshe ma ka san ka tobara ta mawaka yake zuwa Allah ya tsine ma mutuwa albarka ya jefa ta akan mutane wanda suke mutanen banza da abin da ya kaba haka kun gani sai nuna mana ne zahin mutuwar yaro to lokacin da kake cikin zahin danka ya rasu sai ka tuna wanda Allah yake so hiye da kai ya doke masa da dan sa idan muka lura hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim ya rasu sai da kuka amma kuka irin wanda ya halarta kuka na hawaye har ma ya kai lokacin da hawaye suka zo masa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wa anta ya rasulullah hada kai ya ma'aikin Allah kana kuka kai da ka hana ai kuka sai yace wannan rahama ce da Allah yake sanya ta a cikin zukatun bayunsa sai yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa inna li firaqika ya ibrahima ya kai ibrahim idanuwa suna zuba zuciya tana bubbugawa ce ba mu sarrabuwa da kai ya ibrahim sai dai wala naqulu illa ma yudi rabbana sai dai ba za mu fadi abunda zai bata ma ubangijin mu rabbi sai dai mu fadi abunda Allah yake so ma'ana mi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi mikdar ga anan a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hawaye yayi kuka dalilin rasuwar mi dalilin rasuwar dana sa kenan yana ɗaya daga cikin hikimar idan ka samu rasuwa ta yaro ka tuna da cewa shi ma manzon Allah diya guda uku kanana dukkan su an doke mishi na gaba sai yake cewa wa yahya bin zakariya aqimun annabi yahya dan zakariya alaihi salam shi kuma ya kasance aqim me yake cewa aqim shine ma'ana wanda yake bakarare kamar yadda muka gani wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sa wanda yaso ya kasance bakarare wanda baya aiwa to annabi yahya dan zakariya Allah yayi sa bakarare baya aiwa shi ma yana daga cikin hikimar da yasa Allah yayi sa baya aiwa dan saboda Allah ya halicce sa Allah ya jarabce shi da mutane wanda suke mutane fajirai sune yahudawa domin ma'aikin sa ma kashe shi suka yi ma'ana zakariya kashe zakariya suka yi to kun ga da karshe shi ma yahya kin ya suka mishi kashe shi su kai. Kinan da Allah ya bashi wasu shi ma ɗiyan Yahya kin da ya za su yi mishi, za su kashe su. Sai kasance sun ƙara laihi, hushin Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita a kansu. To dan Allah ya rage hushin sai yasa shi ya kasance mi, ya kasance ba mai aihuwa ba, sai ya kasance kenan mai yake da suna wannan laihin na kisa da za su yi na ɗiyan Yahya, an rage musu shi domin Yahya bai aihu balle su kashe mishi ɗiya. To wannan shine kun gani, ashe wannan shi na mun da cewa dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yana yin sani da hikima, kuma idan muka sa akan mu akan cewa duk abin da Allah ya alkhairi ne, to zai kasance rayuwar mu za ta tafi a haka. Anan muna babi na mai yake da suna na bayanin shi annabi Yahya akan cewa Allah ya yi sa wanda baya aihuwa. Malumai suka ce daga cikin hikimar kuma shine dan idan kai ma baka aihuwa, sai ka tuna da cewa akwai wanda Allah yake so iya daga shi ma bai yi ba, shi ma bai aihu ba kwata kwata. To anan ne nake son in bazo ɗin shawarwari da malumai na tarbiyya suke badawa game da al'amarin rashin aihuwa. Ana so wanda Allah ya jarabta da rashin aihuwa, abu na farko ya sa a kansa akan cewa aihuwa micece ni'ima ce, ma'ana kyauta ce daga Allah, yana ba wanda ya so ba dan baya su, ba dan baya san sabkun, ba dan yahi san sabahiyya da kowa. Yana hana ma wanda ya so ba dan baya san sabkun, ba dan yana san sabahiyya da kowa. A'a, dacewa ce ka sa akan ka in Allah bai baka ba, to haka shi zama alkhairi, shi yasa Allah bai baka ba. Abu na biyu shine ka sanya akan ka cewa kana son diya ko, to ka san da cewa diyan suna isu zaman to maka musiba, to sai ka sa kanka mai yiwa Allah bai baka aihuwa bane, dan saboda da ka samu diyan da za su zama to maka musiba, za su zama to maka fitina, kamar yanda lokacin annabi Khidir da annabi Musa alaihi salam. Annabi Khidir ya kashe wani yaro, sai shi me yasa ka kashe shi? Da kace annabi Khidir ya bashi labari ce wannan yaron yana da wasu uwaye mutanen kirki, to shi kuma yaron sheidani ne, uwayen kuma suna son yaron, to in yaron yana raye za ya iya yi dalilin shiga su a wuta, shi yasa Allah ya mi, Allah ya umarce ni in halaka shi dan saboda a tsayyatar da mi, a tsayyatar da uwaye. Kinan ka sa kanka akan cewa mai yiwa Allah ya baka aihuwa ba domin sharri ce a gare ka. Abu na biyu shine kai ta addu'a, addu'a makamin mumini, la yaruddu alqadra illa addu'a. Allah yake iya kaddara baka aihuwa, amma daga baya dalilin addu'a da kai tai sai Allah madaukakin sarki ya mi, Allah madaukakin sarki ya baka aihuwa. Da yawan istighfari, fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu as-samaa'a 'alaykum mitrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah yace ku nemi gafarar ubangiji, ma'ana tuba da komawa zuwa ga Allah yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya baka aihuwa idan ma baka aihuwa. Domin a wannan ayar da muka karanto Allah yace in kuka nemi, kuka tuba zuwa ga Allah, kuka nemi gafarar sa, zai kara muku dukiya da ƴaƴa. Kinan sunan yana daga cikin hanyoyin da zai taimaka ma wanda baya aihuwa ya yawaita addu'a, kada ya hudda sammani. Domin yana daga cikin sharadi na addu'a ka sa tabbacin in Allah ya so zaka samu, ba a so mutun ya hudda sammani. Ko shekarar ka nawa kada ka hudda sammani zaka aihuwa, haka ya kamata ka dabi'antu. Haka annabi Zakariya alaihi salam yayi, ya rabbi inni wahana al'asu minni washta'ala ar-ra'su shayba, tsuwa ya kawo mini, kassa sun yi rauni, gashi ya yi hori, amma bani da wanda zai gado na, fahabli min ladunka waliya, ya Allah ka bani na, ka bani wanda zai gado na bayan na rasu. Gani da tsuhon nashi Allah madaukakin sarki ya mi, Allah madaukakin sarki ya bashi, ya bashi aihuwa, da yake bai hudda mi ba, bai hudda tsammani ba. Haka ya kai kai ma da baka aihu ba, kada ka hudda tsammani komi tsuhonka, Allah ya kai iya baka aihuwa, kamar yanda ya bawa, kamar yanda ya ba annabi Ibrahim aihuwa da tsuhansa, kamar yanda ya ba annabi Zakariya aihuwa da tsuhansa. Wa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah alhani kuna da tabbaci, kuna da sakankan cewa zai mi, zai karba muku abin da kuke roƙon sa. Abin da gaba musamman idan kasance sabin tashi ne, bu tsuhuru sosai, ana son yawan jima'i. Ga wanda baya aihuwa, yawan jima'i yana iya taimakawa a wajen wannan, kuma suna ba da shawara idan aka kare jima'i kada su yi saurin tashi, musamman ita mace, domin lokacin da suka yi jima'in ya zuba maniyi a ciki. To idan ya kasance ya mace musamman ita ta yi saurin zabura, to maniyin yakan iya ya huta daga inda ya kamata ya shiga, wannan duka shawara ce ta likitoci wanda duka abinda ake cewa al-akhdh bil asbab ne abinda dai Allah ya kaddara ba abinda ya isa ya tu ya hana shi to amma dai akwai mi akwai riko da sababi shine idan akai saduwa kada ai saurin tashi musamman mace ta dan jima ta zamana da kyau tantanansu to a wannan lokacin take iya a samu wannan abun na gaba shine neman shawarar likitoci kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa likulli da'in dawa kowace cuta tana da magani dan haka kowace irin cuta ta rashin aihuwa tana da magani idan musulunci bai hana mu neman magani na aihuwa ba sai dai mi da sharadi mu kama hanya wadda ta dace wajen neman aihuwa kada mu je wajen boka kada mu je wajen malaman tsibbo kada mu je wajen likitoci wanda mi wanda su babu Allah a gaban su abi wata hanya wadda bata dace ba me yake da suna dan samun aihuwa idan akai haka za a yi asara kamar haka na farko ba a cimma gaci ba ba a samu bukatar ta samun aihuwa ba akwai na biyu kuma an kauce ma hanyar Allah madaukakin sarki ko kuma koda an samu aihuwar sai ya kasance dan dalilin kauce ma Allah da akai a wajen samun sa sai ya kasance dan ya zama to musiba a gare shi zama to fitina a gare su Allah ya shirya mana iyalin mu gaba daya da muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai Allah ya kai mu a sati na gaba za mu so da ci gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah